Hukumar kula da lafiyar ta ce a shekara ta 2016 yara 600 ne suka mutu sanadiyar cututtuka da ake dauka ta hanyar shakar gurbataccen iska. Bugu da kari, wani sabon rahoton hukumar lafiyar kan gurbataccen iska da kuma lafiyar yara ya lura cewa gurbataccen iskar ya fi samuwa ne a tsakankanin gidaje da kuma wajen gidajen kasashe marasa abin hannu da kuma matsakaita. Binciken har ila yau ya ce muddin mace mai juna biyu ta kasance cikin yanayin gurbataccen iska, akwai yiwuwar ta haifi jaririn da bai kosa ba. Malam Muhammad Bello Dauda, ƙwararren ma'aikacin lafiya ne a asibitin ƙwararru da ke Bauchi, ya yi mini ƙarin bayani kan hanyoyin da ake ɗaukar cuta a sanadiyar shakar gurbataccen iska.
Na farko, mun duba abin da ke kawowa muhallinmu ya zama na gurbatacce. Aka zuba shara, akwai wasu sinadarai da sukan narke in sun haɗu da rana da ruwa, sukan kawo gurɓacewan iska na muhallinmu, wanda in ka zo ka sheke su zai haifar maka cututtuka, kamar misali tun daga hanci zuwa makogoro zuwa cikin huhu. To waɗannan su ne hanyoyin da ake shakan iska mai guba. To huhun nan fannin ne inda wurin abubuwan halitta waɗanda suke tace iska a wadan adam, wanda dai sheka a cikin mai lafiya, rashin iska tsakakkiya ita take haifar da waɗannan cututtuka wa yaro.
Wani dalilin kuma da yasa yara suka fi fuskantar barazanar gurbataccen iska shine garkuwar jikinsu ba kamar na manya bane. Anan ma ƙwararren yayi ƙarin bayani.
Kar ka mance shi yaro garkuwar jikinsa ba shi da ƙarfi kamar ni da kai, saboda haka kankanin guba in yazo kusa da shi zai haifar masa da cututtuka na madaikai, zai iya haifar masa, ya kawo masa asma, zai kawo masa irin su pneumonia, shine murin huhu, ka gane? To a irin waɗannan su ne aka haɗa waɗannan irin alƙaluma na sinadarai, alƙaluma na hayaki, alƙaluma na menene, shi zai sa ta fitar da cewa yara suna mutuwa a sanadiyar shekan iska mara kyau.
To ganin cewa cututtukan madaukai muna tare da su ne a muhallinmu, sai na tuntuɓi jami'in ƙungiyar Jewel Habitat da ke yaƙar gurɓatar muhalli, Alhaji Babayo Aliyu Suleiman Sa'in Deba, kan abubuwan da ke janyo gurɓatar muhalli. Sai ya ce,
yawancin abin da yake faruwa ayyukanmu ne na mutane da muke kosin, akwai ɓangaren ababen hawa, akwai ƙona daji da ake yi, akwai kuma kamfanoni. Kamar misali, mu a nan zamu ba da misali da kamfanin Ashaka, suma akwai wannan matsala ta wannan gurin, wanda mukan haɗa kai da su mu ga mun ba da shawarwari da dai dama su suna kan abun, amma mukan haɗa kai da su mun ba da shawarwarin da za a rage wannan kan wannan iska din ta dabaru daban-daban. Akwai abin da kuma ya shafi kaman na maganan na kamfanonin waya, wanda farkon zuwan su muna ji suna ba da kuɗi ko muna ta karɓa, amma yanzu an gano akwai illolin da yake tare da shi, shi ma shi ba iska ake shaka ba, amma risin ka zauna a gurin shi ma problem ne kusa da yayin gurin, kuma za a dauki mataki a kansa.
Takan da za a dauka don rage barazanar da gurbataccen iska ke yi wa lafiyar yara su ne samar da makarantu da filayen wasanni masu tazara daga manyan ababen da suke haifar da gurbataccen iska, da suka hada da tituna da ake hada-hadar abubuwan hawa da masana'antu da kuma tashoshin samar da makamashi. Abdulwahab Muhammad, Murya Amurka, daga Bauchi a Najeriya.